yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makuma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda wata kila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓa batun ƴanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya wanda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Makon da ya gabata, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Wannan makon kuma ta ji gabacin Aliyu Samba, jagorar ƙungiya da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza jihar Kano.
To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba, a duba da cewa kai ke jagorantar ƙungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata, wanda mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata, duba da yanda abubuwan tsada suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma?
To assalamu alaikum warahmatullahi. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda dan adam bai san kimar rayuwar dan adam ba, kuma dan adam da kansa yake iyakar kokarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam, ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin yemi wani bashi idan an yi masa zai zama cutarwa gare shi. Wannan ɗabi'ar ta riga ta zama to kamar ruwan dare a cikin irin society da nake rayuwa a cikin sa yanzu. To matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya, wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba, wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya. Na farko akwai bukatar a ilmantar da yara. Ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar Islamiyya da ake ba, a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abubuwa da dangantu waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa. Yau za ku ga iyaye tana da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5, 6, 7, 8 zuwa shekara 13 ko 15. Kullum abin da yake ƙoƙarin nuna mata shine kada ta kusanci maza, in ka kusanci maza ran ta zai baci, za a hukunta ta, za a yi mata kaza, za a yi mata kaza. To amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusanci ta ko yunkurin yi mata wani abu indira ta fada. To tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka ci kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza, sai ya sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kamata da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗe in sun zo cikin al'umma su shiru. To wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma. Wannan shine matsala ta farko. Abu na biyu kuma shine a lokuta mafi akasa idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen. Wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu, kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarinmu domin mu ga mun wayar da kan mutane. Babu yanda za a yi idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifinka ne, don me za ka bar kauren gidanka a guje, ko don me za ka sa kwaɗo marar ƙarfi, ko don me za ka yi kaza, a'a jaji ake zuwa a taya mutum, a taya shi alhini, a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba, a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa. Amma me yasa ba a yin haka akan waɗanda aka wa fyaɗe? Kullum wanda aka wa fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce mai laifi, shigar banzani, ta ji kane mutuncinta, ta ƙin aure ne da maganganun makamanta haka. Idan muka duba kuma fyaɗen yanzu ƙananan yara ake wa shekara 5 ko shekara 2 wasu ma 'yan watanni, dan akwai kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata ƴar wata uku da aka yi fyaɗe sai ta kuma ta shigar banza sai to abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta bada gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar to ya kamata al'umma ta zauna cikin kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan wannan kungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin ƴaƴa mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun dauka wanda zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspects da aka yi aka samu waɗanda masu da wannan laifuka na fyaɗe a baya akalla mutum 38 da a yanzu haka kotu ta riga ta yi conviction ɗinsu waɗanda aka kai kotu sun kai mutum 70 to idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same ni wannan kisan abu matakin farko shi ne a rashi ke sannan a kai hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukumar 'yan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa state CID wanda state CID za su yi iya ƙoƙarinsu na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma duk akasari ba a yi. Akwai wannan ɗabi'a ta cewa ko kuma in kira ta stigmatization da ake yi a cikin society wadda aka yi ɗan za su ana tsangwamar ta lokacin auren ta ma ringa cewa ta yanta da mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a gidansu da ganin cewa idan aka bai ayyanta fyaɗe to kuma aka yi magana a yanzu da ita.
To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai makon gobe za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin ina za mu ji matasa. Madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim Solomon Abo da haɗa mana sauti ni Hatiba Kyari ke cewa mu ta lafiya ma assalamu.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci. Mu barkanku da sake kasancewa da shirin Ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Malamai barkanku da shigowa wannan zauri.
Barkanku.
Hajiya Rabi, yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya?
Alhamdulillah ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin suke faruwa ga harkar ilimin yara mata talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora kowa yana neman ilimi da ƙauye. Nakan tuna shekara 1983 sanda nake principal a ƙauye a Kano a Kabo duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara 50 mata a misali daga Rogo ne Bari ne Butu-butu Karaye Dawakin Tofa duk dai area din da take nan kusa da Gwargwalo kan gwamnati idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata 50 insha Allah kafin tsakiyar term guda 35 sun gudu musamman makarantun da suke ba su da katanga ba masu gadi masu kula guduwa suke amma yanzu gashi nan yaran mu da mata da yawa a je suke amma suna kaunar karatu kuma mun samu ci gaba. Menene ya kawo haka? Wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da ƙauye sarakuna suna iya kokarin su NGO suna iya kokarin su ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su to Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare.
Kuma Hajiya kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki idan nayi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin
dafi a cikin wato wanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya wato Ngozi Nkonjo-Iweala. Wannan halama na nuni da cewa mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya har yanzu akan samu matsalolin da yake hadawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa.
Muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko'ina at any international level. To amma mutuna harkan mu ta arewa ba ma so sawa ƴan uwanmu baya idan abu ya taso. An sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama generalized. Ai muna da mata isassu masu ilimi masu hazaƙa marasa tsoro. Ni na yi aiki da Ngozi Nkonjo-Iweala a Federal Ministry of Finance a sannan ina Deputy Director Training and Staff Welfare. Jaruma ce ba ta da tsoro kuma mu ma a arewa muna da su to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu daga su ba daga sun yi dan kuskure mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi su yi shiru su mara musu baya sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba. Saboda haka muna da matsala a arewa dole mu tsaya mu san namu namu ne kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga Naja'atu ga Aisha Ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkaninsu ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma da za a mara musu baya ga daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ko Ghafurur Rahim ne duk abin da bawa yi ko me yin ne Allah mai rahama ne.
To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata wanda mataki ya kamata iyaye su dauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yanda abubuwan suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a.
To assalamu alaikum warahmatullahi. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kan ma cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda a dan adam bai san kimar rayuwa dan adam ba kuma dan adam da kansa yake iya kokarin sa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwan sa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya mu wani bashi idan an yi masa zai zamanto wa cutarwa gare shi. Wannan dabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu. To matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya. Na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara. Ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba, a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abubuwa da danganci waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa. Yau za ku ga iyaye suna da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5 6 7 8 zuwa shekara 13 ko 15 kullum abin da yake ƙoƙarin nuna mata shine kada ta kusanci maza. In ta kusanci maza ranta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza. To amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusanci ta ko yi yunkurin yi mata wani abu yanda ta faɗa. To tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a miki hukunci kaza sai yasa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kamata yunkurin yin ko kuma an yi masu fiyanin in sun zo cikin al'umma su shiru. To wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaduwar wannan fasaji na fiyaɗe a cikin al'umma. Abu na biyu kuma shine lokuta mafi akasari idan an yi fiyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fiyaɗen akan wanda ya fiyaɗa. Wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu. Kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane. Babu yanda za a yi yau idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin kai ne dan me zaka bar ƙauren gidanka a guri ko dan me zaka sa kwaɗo mara ƙarfi ko dan me zaka kaza a'a jaji ake zuwa ya mutum a taya shi alhini a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa. Amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka yi fyaɗe? Kullum wanda aka yi fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce mai laifi ta yi shigar banzani ta ji kane mutuncinta ta ki yin aure ne da maganganu makamanta haka. Idan muka duba kuma fyaɗen yanzu ƙananan yara ake wa shekara 5 ko shekara 2 wasu ma 'yan watanni dan a kwana-kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata 3 da aka yi fyaɗe sai ta kuma ta shigar banza ta yi. Abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ba ce ta ba da gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar. To ya kamata al'umma ta zauna ta kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan a wannan kungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence duk ƙarshen wata kan bi kauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu fadakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fiyade da kuma cin zarafin yaya mata da ake da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun dauka wanda zuwa yanzu zamu iya cewa akalla akwai suspects da aka samu wadanda masu da wannan laifuka na fiyade a baya akalla mutum 38 da a yanzu haka kotu ta riga ta convicted din su wadanda aka kai kotu sun kai mutum 70 to idan da ake al'umma za su dinga ba da hadin kai da gudunmawa duk sanda aka same ni wannan kisan abu matakin farko shine a rishi kisan na akai hukumar yan sanda hukumar yan sanda za su kai victim din za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukumar yan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa CID wanda CID za su yi iya kokarin su na ganin cewa da shi matakin da ya kamata to amma aka sari ba ai akwai wannan dabi'a ta cewa wanda aka ga dan za su ana tsangwamarta lokacin auren ta ma ran ga cewa an tsara mata fiyade to sai mutane suke ta irin wannan fargaba a gidan su da ganin cewa idan aka wai ayyansu fiyade to kuma aka she magana a shiru da ita
ban kafa numfashin ka ba a dan kwanakin nan akwai wani rahoto da ke yawo na cewa uba yayi lalata da yar shi kuma daga bisani ya amsa laifin shi sai daga baya kuma da aka ce yana da tabin hankali bayan an kai shi dan a gurfanar da shi to ire-iren irin wannan ma ana samun kai magana ka ce al'umma su sa ido wajen an fidda wanda ya aikata irin wayannan ayyuka to amma sai aka samu a cikin al'umma wannan su ma iyaye suna cikin al'umma suke aikata irin wannan aika-aika
to idan aka samu laifin fiyade al'umma ce take kiza ne ta al'umma ce ta bada kofar da al'umma take yin barna idan aka samu case irin wannan nan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu matakin da ya kamata a dauka shine su iyaye mata da akwai wata dabi'a wadda zamu iya kalanta a matsayin abin da ake so stereotype da suke ganin cewa ƴaƴan su mata ba su cika jin su a jiki ba kuma su mai da su kamar waɗanda ya kamata a ce sun kawo musu koki na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwar su sai ake yarinya ko kuma budurwa tana yin rayuwar ta ita kadai da ita ce kawai yanta to ko da irin wannan abin ya fara da ita yana daga society ana tsangwamar waɗanda ake yi kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin sai ta kame bakin ta sai shiru ko da hakan na faruwa to abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su ƴaƴan su mata a jiki sannan su yi kokarin ilmantar da su musamman abin da yake da alaka da irin wannan al'amari ko da kuwa ya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su
to ana ci da sauraro a nan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe da yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Muazzam ke fatan alheri masu sadaka
to yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon
al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta waɗanda mahara ke addaba su dare da rana ana sace musu dukiya wasu lokutan ma a yi wa ƴaƴansu ko matansu fiyade duk waɗannan abubuwa na damun su ana kuma kama su ana hukunta su gurgurdan zarafi
Me sunanka?
Sunana Aliyu Umar.
Kes din me muka kama ka?
Kes din kin nafi.
Laifin me muka kama ka da shi?
Mun kama ne da bindiga.
Bindiga wace iri?
Yake.
Alsashi nawa?
Alsashi 170.
Me yake da shi?
To ina rike da shi ne ina ai. Sunana Bello Commander.
Bello Commander. Okay, kes din menene muke rike da kai ana?
Kes na shani. Yaro ne na daka saman gada kai.
Mallam me sunanka?
Sunana Muhammadu Mujumba.
Cikin da muke tuhuman ka da shi?
Cikin bindiga.
Can ba ka taɓa ba da bindiga ko ba ka taɓa ba?
Na taɓa ba ta.
Bindiga guda na?
Mu uku mun ba da bindiga bakwai.
Guda bakwai. Okay, yanzu ina bindiga da muke nema a hannun ka tana ina?
To wallahi bindigan nan tana ga wani yaro kuma yaron ba sa inda yake.
Ya sunan shi?
Suna ne Bello.
Bello ya alaka ta da shi?
Alaka na da shi da gafara muna tare lokacin da gimba ya kama muna ba da bindigogin ko da nizo kuna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu.
Gwamnatocin jihohi musamman Katsina da Zamfara sun yi kokari na yin sasanci tsakanin su da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Muradin ya yi tattaki ya zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Ga ma jawaban sa.
Gashi Allah ya taimaka shi ta muke ta magana akan kullu kullu wannan ya yi koyi an ba da kullu ko ba a ba da ko ko ba amma muka danna sai su muka amso Allah ya kaddare wa suka ba mu ku domin ku kwatani ku sadu da iyalin to haka ina son ku dauki wannan abu jaraba ci daga Allah subhanahu wataala sannan ina son ku kare mu Allah godiya ba wai mu bane Allah ne ya fitar da ku mu mun zama kawai sanadiya dan mu yi magana domin a fito da ku kuma za mu ta a sai ku asibiti a kula da lafiyar ku muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku sannan ku koma inda iyalin ku Allah shi kare kare gaba Allah ke mu Okay, have the MBOT.
Yeah, I'm going to
ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya tsirar da su din yayi bayani
a ɗan karaka wannan mu 29 yau sai za a jami'an da yake alfar wannan ko na ba su dan mun ci kwana da lafiya ko an kawo kudin ma ba ta bukata za su kashe su kaga Allah ta Allah ce an godi mutan lamara da zai su da kuma da kan ba mu da Allah zamu kai Allah ta Allah ya tsare mu tsakanin mu da mutum wa ta addu'a ta alkhairi sai kama hannu Allah ya sa manzo Allah sai Allah ya kama hannu shi ranar kiyama
amma kuma har yanzu al'amarin ana samun saukin sa amma kuma sai ga ya sake bujurwa misali kamar hanyar Abuja wanda al'amura suka lalace
ga ma barayi sun tsara hanya amma ba su yasa hanya Abuja sun ya sake ciki lenin tafiya zuwa Abuja ba kowa ga mu kuma a lenin ku shiga Kaduna ga troop nan na sojoji da police
shin meye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi
sunana Muhammad Lawal Abdullahi a baya ba yawanci wanda suke aikata irin wa'annan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su dauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka ta aje wurin hilani ganin haka su kuma hilanin yawancin su suma ana addabar su da sace-sacen dabbobin su da kuma yi ma ƴan uwan su fyaɗe idan aka kasance akan su irin haka sai kaga zukatan su sun rauni gashi ba su san wata sana'a ba sai wannan sai su ga cewa a suma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunan su akan wa'innan miyagun abubuwa da ake yi musu to wayansu daga cikin su ana tafiya tana tafiya suka ga to ai ba su da dabbobi na sana'o'in da suke gudanarwa kawai sai suka mai da shi suma sana'a to shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi 100 kusan kashi 99 na masu aikata wa'innan miyagun laifuffuka Fulani ne amma asali a baya ba sana'ar su bace ba
me sunanka
Shehu Adamu
me kai aka kama ka
kin mashi
kidnapping sau nawa kai kidnapping
sau uku
kai da su adawa
ne da Salihu da Adamu dawa da Abdu dawa da Garba da Italiya Gumanda
doka dawa Alhaji ce da nawa aka baku
miliyon
na biyun da ka kira Alhaji waye
Alhaji Garba
nawa aka baku
miliyon 100
nawa aka baka
10,000
to na biyu kuma fa
5,000
a cikin miliyan 1,500 baka
yes ba kariya
sakaci ne da aka samu daga kungiyoyin mu na addini da kuma gwamnatocin mu domin a baya akan samu kungiyoyi na addini suna shiga suna fadakar da su suna jan hankulan su mutane ne masu tarbiya masu hankali to ganin yanda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi
to ayya ta kaici tambaya shine ina mafita
mafita dai a takaice shine dole a koma mabaya wa'annan kungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama wa'annan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance ko da an yi musu wata banna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su dan a fadarta musu rai wannan zai taimaka wurin kawo saukin wannan al'amari insha Allah
kun ga wa'annan da suke wannan abubuwan kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karbi miliyan 2 sun karbi miliyan 3 an tambaye shi nawa ya bayar nawa aka bashi yace 5,000 shi wanda yaje wannan abun 5,000 aka bashi yace aka sake kuma aka bashi 10,000 wallahi jahilci ne kawai muna da masu kuɗi muna da du'at in aka je aka ilmantar da wa'annan in dai za a je kashe mutum dan a bashi 10,000 wallahi idan ka bashi sana'a ka koya miki abubuwa zai ba zai kashe mutanen ba saboda haka masu kuɗi ku fitar da kudaden ku malamai ku fita ku sa yaran ku gajeji shiga kauyukan nan in Fulani ne akwai Fulani ƴan uwansu wa'annan kinnafa da suke garkuwa da dan adam Allah ya gane da su Allah ya kawar mana da wannan abubuwa
jami'an tsaro suna sadaukar da rayukansu da kuma sauran kokari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma, saboda haka suna buƙatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa yayi min bayani.
Yaƙin nan da muke da ta'addanci da 'yan ta'adda yaƙi ne wanda yake gagarumi, wanda ba za mu iya yi mu kaɗai ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba. Yadda ɓarayin nan suke neman al'ummar gari, haka suke neman mu. Kuma tsakanin 'yan sanda da sojoji ba a waye gari, a yi sati guda, a yi wata guda, baka ji an ce wani abu ya same mu ba, ko na mutuwa ko na rauni daga yakin da muke da waɗannan yan ta'adda. Yanzu yanda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro, haka muke so su fito su yi face to face da waɗannan barayi. Da tuni mun yaki wannan yaki da ta'addanci a jihar Katsina, gwamnati da tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu, muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar Katsina. Muna neman haɗin kai da goyon baya.
Sani Shabi Malumfashi, Murai Amurka, daga Katsina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa BOE America, mai magana Alhaji Buba Illela, wadatta Sokoto ce Najeriya. Na ji shirin BBC na hada a cika, wani ya ce wai ana samun wuta megawatt 1500. To wallahi mu karamar hukumar mutu Illela yanzu mun shiga wata biyar da mu da gada ba mu taɓa ganin ma wuta wuta nefa ba, saboda abubuwan sun kare ba su wuce ta biyu uku ba ko zuwa biyar, amma mun shiga wata shida an kasa samu nan, gwamnatin jihar Sokoto ta kasa samu nan. Dama wanda ka taimako mu yana gyara mu na wutan nan, alamu na gyara mu na ita duk shekara an ta lalace suna gyara mu na ita, yanzu mun yi wata shida ba mu da wutan nan dani tsakanin mu daga da Illela, don haka muna kira a gyara mu na wutan nan da mu an mai shi mu kamar ma ba 'yan Najeriya muke ba. Na gode. Na magana Alhaji Buba Illela, wata ta Sokoto ce Najeriya.
Assalamu alaikum Murai Amurka, mai magana abun didi Gunza Gunzalo kankan jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga Jalal Muhammadu Buhari da gwamnonin mu na arewacin Najeriya, ko kuma duk inda aka fi shirinmu a nuke su ito su nemi talakawan Najeriya a kuwa na kalmar da suka bishe su ya taɓa layi daga bayan su suka ja duk inda ta aka faɗa ciki na matsanancin rayuwa na wuyace wuyacen abinci, yau ga boda bai ta boko haramun gaki da nafi duk wani bala'i ya tattara cikin ƙasar nan ko babu guda da an kai magani, sannan mutanen ƙasa suna nan suna ta hankuri, sannan a ce har yanzu shi shugaba Buhari ya kasa gano akwai matsala ta tsaga, ya kasa gano akwai yunwa ta tsaga, ya kasa gano talakin ƙasar yana cikin tsaka mai wuya, saboda haka muna kira da shugaba da Muhammadu Buhari da babban mulki dawo gurbin talakin tsaga. Tun wancan gurla da kai shi ba yau ƙasar Najeriya babu wani abu da an kawo talaka, babu ruwan sha, babu magani, babu tsaro, babu babu, sannan an kabarin talaka ya zauna lafiya ana jimare da mummunan kalamai, ya dawo ya roƙi 'yan Najeriya gawara, gwamnonin arewacin Najeriya su roƙi 'yan Najeriya gawara kuma su gyara fashin rumbu abincin da an kai wuyata da matsaniyar yunwa da kai mutane ga haka nan. Ban mu ce babu babu bargudu ba, ban mu ce babu ɓata gari ba, amma mutane sanadiyya a tsayin abin wuyata.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri